السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا ينقوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يأتي مكتابا أتي جبدا كراتمنا تفسير أيو أصابا يوم السبت قوم شابقي قوات الرملانا هجرة من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى برن مكة وبرن مدينة كان عدك كرا دبو ديا da 444 wanda ya zamo daidai da 8 ga watan Afrilu miladiyar Annabi Isa ibn Maryam alayhi wassalam, sana da shekara 2023 idan lissafin ya tabbata. Amma haihuwan Annabi Isa ibn Maryam a Bethlehem, wannan tarihi ya tabbatar an haife shi a Bethlehem. Duk waɗannan abubuwan da aka ambata cikin suratu Maryam ya faru ne a Bethlehem. Sai dai shekaran Gregorian calendar mu a wajenmu akwai tushe a ciki, shi yasa ba mu ba da tabbace. Hijiriya kalanda, kalandar musulunci, wannan shi ne yake da tabbaci. Amma da ba a ɗora albashi da fenshin da garatuti a jikinsa ba, shi ya sa ake samun saɓani. Amma kaga wanda aka ɗora albashi da fenshin da garatuti a ciki, ai babu saɓani. Kowa ka taɓa shi, da wanda yake aiki da tsohon ma'aikaci, kai da wanda yake da alaƙa da masu aikin, kana ce kaza za su ce maka yau kaza ne ga watan kaza, kana kuskure za su yi maka gyara. Amma kalandar musulunci ba ya da gata, ba a damu da shi ba. Shi yasa kullum aka zo ɗaukan azumi da sauƙewa da lahiya, sai ga ana rigima. Alhamdulillahi yanzu rigingimin masu ɗan yi sauƙi, sai dai rigiman da ake samu wani lokaci tsakanin malaman musulunci waɗanda ba su da ilimin technology da malaman musulunci masu ilimin technology da 'yan boko zalla masu ilimin technology suna da kishin addini da 'yan boko zalla masu ilimin technology ba su damu da addini ba. To shi yasa wani lokaci sai ga ana samun karakaina a tsakani. Ilimi ilimi ne, wani lokaci babu ganganci a ciki. In mutum bai sani ba bai sani ba, alimahu man alima wa jahilahu man jahila, kowane irin ilimi ne a duniya. Sai dai mu kullum abinda muke magana nassosin hadisai akwai abinda suka ambata. da aka ce sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu iddata ka'bana 30 yawma. Misali, ku yi azumi idan kun ga wata, ku sha ruwa idan kun ganshi. Fa in gumma alaykum, idan aka yi muku gumumi, shine yana iya yiwa akwai hadiri, an gagara ganin watan, to wajen daukan azumi ba za a dauka ba sai a cika lissafin watan Sha'bana kwanaki 30. Ko kaga wannan hadisi kai tsaye abinda yake sumu li ru'yatihi, idan kun ganshi to ku yi azumi. Sai dai ganin nan ba duka aka ce a gani ba, don aka ce duka ne a gani, mai ciwon dundumi ba zai azumi ba, makaho ma ba zai yi azumi ba. Ba wanda zai yi azumi sai ran da ya ga wata kirikiri, shine a ru'ya. Sai aka ce koma ayan Qur'ani, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, duk wanda ya halarci watan daga cikin ku ya azumce shi. Shi Al-Qur'ani bai ambaci ru'ya ba, shi abin da ya ambata shine shahida. Shahida kuma halatta, saboda haka kana gani ko baka gani, matukan kana da rai, wata ya zo ya same ka, ka sani ko baka sani ba. Inda an ce wata Ramalana ne, to magana ta kare, kana da lafiya, kana da hankali, mace tana cikin tsarki, ba halin tafiya kake ba, to fa dole ne ka dauki azumi. Wajen ru'ya sai malaman fiqhu suka ce binciken su ya gwada musu ru'ya ma banda masabar Malikiya, mutum ɗaya idan ya ga wata ya ba da labari, matukan an yarda da shi za a iya daukawa, saboda Annabi mutum ɗaya ya faɗa masa ya ga wata, kuma Annabi ya yi. Domin duk cikin hadisai ba inda aka gwada Annabi ya ga wata da kansa na ɗaukan azumi ko na ajiyewa babu. Zo akan zo a faɗa masa ne a ce wata ya kama, shi kuma sai ya tabbatar ya ba da sanarwa. Saboda haka wannan shi yake gwada, in an samu mutane guda biyu adilai suka ce sun ga wata, to magana ta kare. Akwai amfani da na'ura, kaga babu, saboda a lokacin babu na'ura. To yanzu kuma sai na'ura ya shigo, mutane za su duba da ido ba za su gani ba. Ya danganta, wani yunwa ta hana shi gani, don mutum yana fama da yunwa ba zai ga watan yadda ya kamata ba. Wani idon sanne ya yi rauni, saboda me? Saboda wahala ko talauci. Da tunkirul ainu da wa ashamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'am alma'i min saqani, in mutum ya yi rashin lafiya komai ma zai iya faruwa. To wani fi kuma saboda tsaban ya koshi abinda ma bai tabbata ba sai idon sai gwada masa gashi, ana samun haka. To sai aka samu na'ura, masu na'ura in kuka duba kuka ce ba ku gani ba ko kuna ko kwanto, to kuma sai su zo su dauki na'ura, suna sa na'ura sai su ce ga wata, kai kuma kai ta dubawa ba za ka gani ba. Mai yiwa a na'urar ma an ce ga yadda za ka yi, ka duba ba za ka gani ba, amma su za su yi amfani da na'ura su gani. To sumu li ru'yatihi, har da ganin na'ura, ko kuma sumu li ru'yatihi na adalai ne, adalai guda biyu. To kun ga inda aka samu matsala ciki hiya kenan, Allah ta'ala ya taimake mu. Saboda haka Gregorian calendar, yau 8 ga watan Afrilu, watan 4 kenan, miladiyar Annabi Isa ibn Maryam a Bethlehem, idan lissafin su ya tabbata shekara ta 2023. Yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga aya ta 2 a cikin wannan sura da ake kiranta suratul mujadala. Ma'ana suran mai jayayya ko suran jayayya ko suran wanda ta yi muhawara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma mun riga mun yi bayani a darasinmu na jiya. A yau za mu tashi daga inda Allah ta'ala yake cewa allazina yuzahiruna minkum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
الله تعالى يأتي الذين يظاهرون منكم من نسائهم للي والأن ذكيين ظهاري دما تايمتو دو متمن ده زي فرطة يتي أنت علي كظهر أمي يتي وما تنسى باينك كمان باين ما هي فياتاتي أوكي إنن كمان باين ما هي فياتاتي ظهاري كنن كمالي دمكي بياني أجياء واتو أبين ده متعنى جاهلية سكي الله تبارك وتعالى يتي ما هن أمهاتهم الله تعالى يرجع يصوك ونم ya ce dauka wanda ake yi kun koma kaman uwayensu yace to ma hunna ummahatihim su din nan ba uwayensu bane wannan ma din nan ana kiranta ma annafiya alhijaziya ita kasan hijazi take aiki ma annafiya alhijaziya akwai la annafiya akwai la annahiya to ya ka samu ma annafiya kamar yadda yake wani lokaci aka samu ma din ma kaman hanawa take yi amma ma annafiya alhijabiyya ita ce anan shi yasa aka ce ma hunna ummahatihim amma wata qira'a ma hunna ummahatuhum saboda ma annafiya alhijabiyya wata aiki ba amma in ka dauki ma annafiya alhijabiyya a ka'idan nahwu to ma hunna ummahatihim هنا يا زمو اسم ما النافية الحجازية سنن أمهاتي ميمكن أمهاتو أمهاتي سنة خبر نما النافية الحجازية سنن كما هو مدافع هم مدافع إليه دمير متفل إنا فاتانغاني دون أجاني شروع أما إذا ما النافية الحجازية بتي أي كيبا وما هن أمهاتهم هذا هن أوجن مي أوجن رفوعا أمهاتهم نما رفوعا تبولا أمهاتهم جمعين نمي نا أم هداد ايا انك تي أمهات أنا نفهم أم وميمة سيوا واتو اواكينام saboda haka in an ce al'ummu ita ce uwa al'ummahatu ne uwaye to a ka'ida na jam'i na mata wanda ake kiransa mu'annab wanda yake salim shine ummahatu da rufu'a ummahati da nasba ummahati da kasra haka yake zuwa wannan ita ce ka'ida na hawiyya don haka الله تبارك وتعالى كما هن أمهاتهم ولكن أبين لها كفية وانكرنتها أما كان هي كرنتها ما هن أمهاتهم ما الهجازية بتي أيك بكينا ننقصها وكي كراء إيدة بندفة سبودة هكا الذين يظاهرون منكم للأول الذكي زهاري دغتكم كياكو مزاجي من نسائهم دغمات آيانسو ma hunna ummahatihim su din nan ba uwayensu bane saboda abinda suka fadi ba haka bane in ummahatuhum illa la'i waladnahu jumla ce itiradiyya an kawo jumla ce da ta bijiro kafin a karasa mana maganan na ainihin furke maganan zihari kamar yadda mutanen jahiliya suke nufi tunda duk wanda yace wa matarsa anti alayya ka zahri ummi aure ya haramta tsakaninsu har abada kuma ta koma kaman mahaifiyarsa saboda haka duk lokacin da yaje gaife ta tamkar yaje gaida mahaifiyarsa ce wannan ita ce al'ada ko hukunci na jahiliya shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba haka bane in ummahatuhum wadannan mazajen da suke zihari ku sani uwayensu ba su kasance ba illa la'i waladnahu sai wadanda suka tsuguna suka haife su yasa nan aka ce adopting shi ma musulunci bai yadda da wannan ba amma lokaci ana yin adopting domin saboda a sassauta wani bakin ciki kamar nana Aisha radiyallahu anha bata taba haihuwa ba matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma tana da alkunya, alkunyan ta ana ce mata Ummu Abdullahi. Abdullahi nan ba ɗanta bane, ɗan yatta ce, wanda suke uwa ɗaya ubalaya. Sai aka liƙa mata aka ce Ummu Abdullahi. To idan akwai ɗan rarrashi saboda wata manufa, wannan babu laifi. Amma asali Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ud'uhum li'abaihim, ku kiraye su da uwayensu. Wa aqsatu indallah, wannan shine mafi adalci a wajen Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san ubanninsu ba, tunda dama ay ud'uhum li'abaihim, ku kiraye su da ubanninsu. Yana da kyau mu rinka dan bambantawa. Ummaha uwaye, aba ubanni. Ud'uhum li'aba'ihim, ku kiraye su da ubanninsu. Huwa aqsatu indallah, shine yafi adalci a wajen Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san ubanninsu ba. Fa ikwanukum fid-din, to ƴan uwanku ne cikin addini. To nan da ya sake amsan bai bayar ba, yana gwada cewa in ba a san ubanninsu ba, ana iya haɗa su da kowane uba? Ko kuma ce ƴan uwan kaza ne? Tunda akwai wani waje da za a ji a ce waye ubansa, sai an fada. Ko ba mamaki ɗan shege ne? Ko kuma tsintensa aka yi? Ai yaron da aka tsince shi ko yarinyan da aka tsince ta, waɗannan ai ba shegu ba ne? Akwai dalilai da dama da yake sa a jefar da yaya. Talauci yana daga ciki. Talauci yana daga ciki. Saboda haka in aka ce waye ainihin ubanta, ko waye ubanta, to ya za a yi? Tunda Allah ta'ala ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san ubanninsu ba, sai ce fa ikwanukum fid-din. To jawabi ne, amma kuma jawabi ne an sake wani waje, aka kama wani waje. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san ubanninsu ba, to ku kiraye su da uwayensu. To an samu amsa kenan. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san ubanninsu ba, to ku kiraye su da sunayensu haka sakaka. Kaga an samu madogara. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san ubanninsu ba, to duk yadda aka yi ku nemo ubanninsu ko ta halin kaka. Kaga amsa ce, amma sai ce fa ikwanukum fid-din wa mawalikum, ɗan uwanku ne a cikin addini. Saboda haka in an zo sai ya ce Muhammad ɗan uwan Muhammad, maimakon Muhammad ɗan Muhammad, ko Muhammad ɗan uwan Ahmad, maimakon Muhammad ɗan Ahmad, tunda ba san ubansa ba. Ina fata an gane. To waɗansu suna ɗan sassautawa, in aka laluma ba a samu ubansa ba, to sai a nemo masa wani uba a liƙa shi da shi. Tun daga misali nan, ina fata an gane. To na ɗan tsawaita a wancan misali, duk da kasancewa ba shi ne mahallu shahid namu ba, domin saboda ina son mu dawo kan wannan. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, mazaje su suke yin zihari wa matayensu. To mata za su iya zihari wa mazajensu ko ba za su iya ba? Saboda wani lokaci Qur'ani ya ambaci abu kaza, to mafhumul mukalafa ma hukunci ne. Ina fata an gane. Mazaje su suke yin zihari, ko da yake mafiya yawa an yi zugun ne a Najina. Amma malaman fiqhu suna cewa duk mutumin da ya kai munzalin aure, bai kamata ya aure ba sai ya san matsaloli guda takwas. Wasu suna ce goma, wasu ma har ƙarawa suke yi. Matsala ta farko, aure da zamantakewan aure da haƙoƙin aure. Matsala ta biyu, maganan saki, domin akwai aure akwai saki. Kada mutum ya je ya ta sake matarsa alhali bai sani ba. Saboda haka ka'ida bai kamata jahili ya aure ba. Mun zai ta sake ta, sai wata rana ana karatu ya ce subhanallahi, Allah ya gata malam, ni kan ai muna zo na kan ce na sake ta, ki fita ki bar gidan nan, ta ce ni kuma ba zan fita ba. Ta zama masa alaka kai, ya ce ni mun yi haka da ita, ya fi abin da ya fi to zakali da Allah saki nawa kenan aka yi an yi saki barkatai
ita kuma ta ki fitar daga baya kuma sai su sasanta sai su ci gaba da zama saboda haka bai dace mutum ya aure ba sai ya san hukunce hukuncen saki sannan na gaba abinda zai biyo bayan sa immediately ko ma psychologically ne shine maganan kome mutum zai iya sake matan mahaifinsa ya zo ya ce baka da hankali ne ce wawa kawai kamar yadda ita kuma wani zai yi biyayya ya je ya mayar ko mahaifiyarsa ko babbarsa ko na gaba da shi to kaga in ya san hukunce hukuncen sake ba fa zai yi sake uku lokaci guda ba balle a ce ya mayar ya ce uku ne wasu malamai su ce uku fa hatta tanki hazaujan gaira ko da kofi kalimatin wahida ne to kun ga wannan zai samu jagwalgwale amma duk mutumin da ya sani in zai yi sake ɗaya zai yi ba ma zai yi uku ba kara samu rigima don wasu malamai za su ce sake uku a cikin kalma guda sake ɗaya ne to sai ya mayar da ita kuma a zuwa ita samu rigima sai ga wani dattijo yana kishingile a gindin bishiya yana cewa haba ina za su zauna lafiya sake uku fa ya mata aka mayar da ita ai ba za su zauna lafiya ba saboda shi ya karanta a littafin fiqhu saki uku lokaci guda uku ne bai halatta ta koma gidan ba hatta tanki hazaujan gaira kaga sai ta dambarawa shikenan idan bakinsa baya da kyau yana da kambun baka ya ringa lalata al'amura kenan da furucin da yake bayyanawa to shi yasa aka ce dole a san hukunce hukuncen aure hukunce hukuncen saki hukunce hukuncen kome to na gaba sai ne akwai li'ani akwai ila'i akwai zihari sannan akwai rada'i sannan akwai abin da ake kira alhadana kwarai da gaske menene alhadana menene arraja ko kuma mu koma da baya tunda akwai zihar zihari shine abin da muka ambata kada matanka kawai don ka kalle ta kace ai kina kama da mahaifiyata waje kaza shin zihari ne ko kuma ke din nan yanzu kamar mahaifiyata ce saboda baban dadin zama ko ta bata masa rai kawai yana so ya mata biya yace ni fa yanzu in na ci gaba da zama da ke ma kamar na zauna da mahaifiyata ce akai kai cewa to yana son ya kore ta to mutumin da bai karanta wannan ba zai zo ya ta ruduwa cikin aurensa sannan akwai li'ani mace ta zo da take kana shakku to maimakon ka je kana gunaguni ku zo masallaci a gaban jama'a ka tsine mata sau biyar ta la'ane ka sau biyar sai a raba ku baran-baran in ka yadda da wannan sai dai mu a yanzu muna ce in abu ya zama akwai shakku gara ku rabu a yi shiru kawai musamman saboda ƴaƴan da aka same su kar a yi musu illa idan kana zargin matarka ko baka yadda ba to ka sake ta kawai ku rabu lafiya ya fi sauki saboda in akwai ƴaƴa a baya ka zo ka shigar da wannan zargi ita ka jefa ta cikin fitina ƴaƴan an jefa su cikin fitina sannan iyaye ma sun koma cikin fitina kai ma baka yi sa'a ba za ka fada cikin fitina saboda ƴaƴan da aka samu ƴaƴanka ne sai dai in za ka kore su gaba ɗaya in za ka kore su gaba ɗaya kuma abin ya yi nauyi ka kore su gaba ɗaya amma in dai har kana jin baka yadda ba to shi kenan shi yasa kowanne a zamanin annabi abin ya dame shi saboda ya gani da idonsa wanda ya gani da idonsa kuwa ba zai iya kaucewa ba ya ce masa a'a ya ce kai ya ce idan na ɗauki makami na raɗe kansa na kashe shi ku kashe mutum idan mutum ya bari haka kuma abin ya yi ta daminsa aka ce ya zo a yi la'ani ya ce shi ya yarda ka tsine mata ta tsine maka ya ce ya yarda saboda ya gani shi yana son hankalinsa ya kwanta da haka to kaga yin zargi ne da shakku yana da kyau a kiyaye ya kamata a ce mutum ya san wannan sannan ila'i kana zaune da matanka wallahi ba zan sadu da ke ba tunda ka yi rantsuwa to musulunci ba zai barka ba lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim
akwai ka'ida da musulunci ya sanya. In ka ce wallahi in ka yi rantsuwa, to akwai babban magana. Asali bai kamata ka yi rantsuwan nan ba. Bai kamata ka yi rantsuwan ba. Amma tun da ka yi rantsuwa, to gashi an baka dama don kar ka cutar da ita. To kafin mutum ya aure, ya kamata ya ce ya san wannan hukunci. Sannan kuma ga maganan ainihin shayarwa. Lokacin da aka zo aka haifa maka da, wane ne haƙƙin shayarwa yake kansa? Ita dai za ta shayar da shi, amma kuma kai me aka ɗora maka? Wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a wa 'alal mauludi. Abinda Allah ya fada kenan. Saboda in mace tana shayarwa, kaga manya-manyan gwangwalin madara da bombitan nan, kaga jan nama, kaga haɗaɗɗen yadi irin na da, kaga taliya firaren nan masu kumburi, kaga indomi mai haɗin nan, shi ne duk za ka haɗo mata. Ai yaro zai samu nono mai kyau, sai ga yaro yana bulbul sai ya wayo nan da nan. Na, sannan kuma bayan maganan ila'i da maganan shayarwa, akwai maganan kul'i ma ba mu ambace shi ba, shine mace tana cutar da mijinta. Duk matan da take cutar da mijinta, to wannan yana da halin da zai mata kul'i cikin sauƙi. Yana iya yiwuwa ita ta kai ƙara ko shi ya kai ƙara wajen bincike sai aka gane ita take cutar da shi. To ba zai sake haka cikin ruwan sanyi ba. Amma idan shi yake cutar da ita, to za a tilasta shi ko ya gyara ko ya sake, ba tare da an ba shi wani abu ba. Amma in ita take cutar da shi, sai ya ce to me ka gani? Za ka sake ta haka cikin ruwan sanyi? Ya ce zai sake ta shi kenan. Wannan an fi so, domin namiji namiji ne, mace kuma mace ce. Amma in ya ce a'a ni za ta takura ni, sai ya ce to ka yanka mata wani abu. Sai ya ce to tunda ita take cutar da ni, yanzu ina son zan yi sabon aure. Ita na aure ta a rafin albasa, amma ni yanzu jiyare nake son je in yi aure. Ai kaga daga wannan shimfiɗa za a gane cewa zai labta mata. To idan mutum zai aure a DRA, zai auro RDRA, ina jin rabin miliyan a ya ishe shi ya ɗanyi barazana ko? Rabin miliyan bai ishe shi ba. To miliyan ɗaya sai ya sa. In ta ce za ta biya shi kenan, sai alkali ya tabbatar ta biya. In aka, idan ta biya shi kenan, an yi kuli, an yi zobe. Ya sa aka ce idan mutum zai aure, kafin ya aure ya san wannan hukunci. Saboda akwai haƙƙinka, akwai haƙƙinta. Sannan kuma in aka haifa maka yaro, akwai alhadana, reno, ko in an samu matsala. Lokacin da aka sake ta, waye ke da haƙƙin reno zuwa shekara nawa? Sannan a gaba akwai abin da ake kiransa shine alhijar, shine tsarewa. In kana tare da matanka, akwai munzalin da za ta kai, duk sadakan da za ta yi ko abin da za ta yi da dukiyanta ba ta isa ba, sai ta nemi shawarinka, sai in ka yarda. Akwai wannan munzali din. Akwai lokacin da kuma babu ruwanka. To amma kaga yanzu auren ake yi kawai gaba ɗaya, ziharin ma ba a sani ba. Wannan duk saboda zihari muka kawo wannan bayani. Shi yasa mai risala ya kawo matsaloli takwas, amma waɗansu littattafai za ga har ƙarawa suke yi. Allah ya sa mu dace. To wannan aya dai, allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, wannan yana gwada maza ne suke yin zihari ba mata ba. Mace in ta yi zihari ba za a yi la'akari da wannan ba. Waɗansu malamai suka ce a'a za a yi la'akari da wannan. Amma dai abinda Allah ta'ala ya tabbatar cikin wannan aya, ya karya maganan zihari gaba. Ya ce ma hunna ummahatihim, duk wanda suke kwatanta matayensu da uwayensu, ya ce ba uwayensu ba ne. Ina ummahatuhum illa la'i walatnahum, uwayensu su ne waɗanda suka tsuguna suka haife su domin su suka sha wahala. Saboda haka wasu ne za a yi biyayya. To amma wani lokaci akan samu mace za ta haihu bayan ta yaye ɗan sai a ɗauka a kai shi wani gida. Sai su ɗauki ɗawainiyarsa gaba ɗaya. Wani ma ba zai san mahaifinsa da mahaifiyarsa ba sai bayan ya girma. Wani lokaci har su mutu ma bai san su ba. Sai daga baya sai a ce ai waɗannan da suka rike ka hannu biyu suka mayar da kai kamar ɗansu ba su ne iyayenka ba. To batun kyautatawa dai yana nan. Ai kamar Anas ɗan Malik ne Allah shi ƙara yarda da shi. Lokacin da Annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina yana zuwa Madina sai mahaifiyar Anas ɗin ta zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai ce ya Rasulullahi ina baka wannan ɗa. Abinda malamai suke fassarawa an ba da manzon Allah duk biyayyen da ɗan nan zai yi wa iyayensa su sun sallama sun ba da manzon Allah kyauta. Manzon Allah ya karɓe shi ya mayar da shi ɗan gidansa. Ya kasance hatta ɗakin kwanan Annabi inda yake kwanciya da iyalinsa ma yana shiga. Saboda yaro ne ƙarami. Annabi ya yi masa addu'a ya shafa kansa. Malaman tarihi suka ce inda Annabi ya yi masa addu'a ya shafa kansa sai da ya kai shekara 120 tunda ya masa addu'a. Ya ce ya Allah ka tsawaita kwanakinsa ka sanya albarka a ciki da abin hannunsa. Ya kai shekara 120 a duniya. Inda Annabi ya shafa ɗin nan bai yi kurkura ba amma kuma gefe ya yi kurkura. Sai da ya ga jikansa ya ga tattaba kunninsa. A shekara ma sai da aka samu dabinansa sukan yi ‘ya’ya sun kai sau nawa? Sun kai sau biyu. Na kowa na yi sau ɗaya ɗaya amma nasa zai yi sau biyu. Allah tabaraka wa ta’ala ya sanya masa albarka a cikin rayuwarsa. Sannan kuma a fagen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ɗaya daga cikin jigan da suka haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To da aka bada shi ga manzon Allah komai ko ina yana shiga yana ɗaukan karantarwa a wajen Annabi. To amma kuma kun san girma yake yi. Shi yasa ranan da Annabi ya yi wata amarya ya zo ya shiga ya bi shi ya fita ya bi shi ya shiga ya sake bin sa ya fita ya sake bin sa ya shiga sai ya ja labule zai ya gane cewa ya yi baya. Yaya ai wani lokaci da ishara ne za a gane abin nan. Idan kuna tare da mutum komai zai ce bari ya fika ya ga ko menene. Akwai abinda da baki ba za ka iya faɗa ba sai ka ɗan gwada masa. Sai ka ce kai da Allah ɗan dakata ne ka ɗan jira ne ko kuma juya ka kalli yamma kamar kallon gaba. Saboda ai yaro tarbiyyarsa ake yi. To wannan shi ne malamai suke cewa ai ya koma gidan Annabi. Tunda sun ɗauke ki sun ɗauki ɗansu sun ba da Annabi komai yana yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wannan ba sai ya zo ya yi biyayya wa iyayensa ba tunda horeji sun ɗauke ki sun bayar da ki. To ko a yanzu ma ana iya samun haka. Amma dai iyaye iyaye ne kuma akwai haƙƙinsu. Amma in sun tariyar sun yafe to shi kenan. Wanda suka haɗa ka da shi sai ka koma ƙarƙashinsa ya kasance komai. Wato za ka yi masa tunda ko an je lahira ba za a yi hisabi akan wannan ba. Na'am. Wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. Lalle waɗanda suke yin zihari suke kwatanta matayensu da uwayensu. Allah ta'ala ya ce lalle su ɗin nan suna faɗin abin kyama na magana kuma ƙarya suke faɗi. Saboda haka zihari ba gaskiya ba ne. Duk abin da aka faɗa a zihari Allah tabaraka wa ta'ala ya lalata. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Kuma lalle Allah mai yawan yafiya ne mai gafara. Idan da kun yi kuskure ko kun ɗauki na jahiliya kun aiwatar to yanzu an soke wannan. Allah mai gafara ne ku yi ta neman gafaransa zai gafarta muku. Ya Allah ka gafarta mana. To sai Allah ya ambaci hukuncin zihari a musulunci sai ya ce.
Wallazina yughayyiruna min nisa'ihim وَيَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَدُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
سَيَ اللَّهُ تَعَالَى يَتَوَى الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ. Lalle waɗanda suke yin zihari daga matayensu a wata kira'a yazzaharuna min nisa'ihim, a wata kira'a yazzaharuna min nisa'ihim, akwai kira'o'i guda uku a karkashin wannan, a jikin wannan kalma da kuma kalman da ta gabata. Bi ma'ana duk waɗanda suke yin zihari da matayensu yanzu a musulunci sun maya uduna lima qalu, sa'annan sai su dawo ga abin da suka faɗe, wato su fasa tunda baki ya kwace, mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa. Allah ta'ala ya ce ƙarya ne ba mahaifiyarka ba ce, kuma shirme ne, kuma taɓargaza ce, domin mahaifiya ba wanda ya kaita matsayinta a wajen Allah, ba zai canzawa. Ina fata an gane. Shi yasa a ka'ida in mahaifiya ta tsaya tsayin daka ta ce ka sake matarka, to ka sake ta, saboda mata yana iya canzawa, amma uwa ba za ka iya canza ta ba. Duk da kasancewa ana samun matsaloli ta ɓangarorinsu, domin saboda idan akwai uba akwai uwa, za ka samu uba shi bai cika sa kansa cikin wannan damuwa ba, za ka yi abubuwa ɗari ma za a ɓata masa rai amma ba zai gwada ba. Amma ita mahaifiya leda, inda za ka zo ka wuce da leda ka sa aljihunka ka zo ka gaishe ta, ka wuce ɗakin matarka, gobe ma ka zo da leda ka sa aljihunka ka zo ka gaishe ta, ka wuce ka je ɗakin matarka, jibi ma haka. To wata rana sai ta tsegunta ma ƙanwarka ko yarka, za ta ce ni fa ina ganin wani munafiki ne. Amma uba ba leda ba ko jaka ka zo ka ajiye a gabansa ba zai tambaye ka menene ba. Kuna gama magana za ka ɗauki jakan ka tafi da shi, sai ka zo da shi sau goma ba zai yi magana ba. In ka ga ya yi magana to shi ma matan sun masa barbara, ya zama uba mai tsegumi. Ana samun haka, sai dai in saboda bai yarda ba yana kokonto, zai iya tambayan ka cewa ni kan kullum sai in ga ka zo da menene a ciki, domin a fayyace masa ya san menene. Amma za a yi ta abubuwa ko leda ko jaka ko akwati ka zo da shi ba zai tambaye ka ba. Amma ita kana ɓoyewa sai ta ce munafinci ne kana ɓoye mata, wato ita da ta tsuguna ta haife ka ba za ka kyautata mata ba, sai ‘yar gidan wani, to ban yadda ba, sai ka tsake ta don na ga ka fi son matarka a kan ni, sai ta fashe da kuka. Waya za ka yi? Shi yasa ake ce abi su a hankali, abi su a hankali. Kuma dabara in za ka yi da wayo kar ka ɗauki salo guda ɗaya, wata ranar kai sai ka canza, wata ranar kai sai ka canza. Saboda duk abin da ta gani ta tsirta a cikin zuciyarta tana kokonto, to za ta manna maka. Sai ga warwarewa kuma ya zamo jidali. Yasa kullum muke ce mutum yana da hali ma kar ya zauna tare da su da matansa gida guda, saboda illa ji. Saboda illa ji. Amma ka ga uba, ko da an zauna gida guda, kai ko ku rufe gidan zai kwana a kofar gidan ba abin da ya dame shi. Su dai sai dai mutane su zage ka, su ce wannan baya da hankali. Ubansa ne yake kwana a kofar gidansa yana masa gadi, amma wannan baya da hankali, sha-sha-sha ne, kaza-kaza. Amma uba ki ba zai damu ba. To don haka, wato iyaye mata ba ƙananan mutane ba ne. Ba yadda za a yi a ce don ka kwatanta matanka da ainihin mahaifiyarka, a ce matarka ta zama mahaifiyarka, ba zai taɓa yiwuwa ba. To tunda Allah ya rusa wannan, sai ya ce to duk waɗanda suka yi kuskuren haka bakinsu kuma ya ƙwace suka yi haka, Allah ba zai bar su ba. Ga matakai nan guda uku. Mataki na farko, fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa, shi ne su ‘yanta baiwa kafin su koma ci gaba da mu’amalan aure da matayensu. Saboda haka duk wanda ya zihari da matarsa ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa, to musulunci ya ce ƙarya ne, kuma abin da ya yi ɓarna. Amma kuma domin a ƙera ki, don a saita ki, a yi punishment ɗinsa, shi ne aka ce fatahariru raqaba, dole ‘yanta baiwa. Malamai sun ce wannan raqaba ɗin nan mumina, kamar yadda ya zo a kita a kan maganan, wato kamar yadda ya zo wajen alƙatal, maganan kisa, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a ‘yanta baiwa mumina. To duk inda aka ce raqaba ana nufin mumina. Wannan shi ne mafiya yawan malamai suka tafi a kai. Kuma mumina daga ɗabi'unta na yau da gobe za a iya ganewa. saboda akwai wata baiwa wanda aka zo da ita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani yana son zai yanta ta saboda ita baka ce sun raina ta suna wulakanta ta sai ubangidanta yace zai yanta ta ma ta samu yanci manzo Allah yace a kawo ta zai mata tambaya aka kawo ta lokacin da ta zo gaban annabi sai annabi yake tambayin ta ina Allah yace ina Allah yake sai fi sama yana sama sai annabi yace ku yanta ta ka yanta ta fa inna hamumina yace wannan mumina ce wannan mukafala الرحمن على العرش استوى وهو فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه اولا سوره ما ذا مسمى ما يقول من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان اما ذات ابنجدي الله ياتيك بتا العرش to da tafali aka yi da kuskure manzo Allah zai gwada mata kuskurenta saboda yana daga cikin ka'ida na annabci na manzon Allah na manzanci shine in aka yi kuskure baya shiru anan take ke gyara kaga sabanin malamai a yanzu in ka je gamban hawa zaka yi kuskure sai zaka yi in ba haka ba dan Allah din da yake bayarwa ba zaka samu ba amma annabi ko manzo wannan ko a gaban waye saboda yana daga cikin abinda Allah ya dora masa sai ya isar to idan da ta yi kuskure sai yace ta yi kuskure Allah ya daidaita kan al'arshinsa amma yana ko ina da ilimin sa wannan ita ce ka'ida sai annabi yace a yanta ta to ka'ida shine wajen bihari irin wannan baiwa mumina ake yantawa sannan wajen kisan kai na kuskure shi ma irin wannan baiwa mumina ake yantawa mutumin da ya sha ruwan azumi da gangan ya karya musamman ma ya sadu da iyalinsa domin shi ne abinda nassin hadisi ya tabbatar wani mutum ya sadu da iyalinsa da rana yana cikin watan azumi ya zo wajen annabi ya ce ai na halaka ya manzon Allah na halaka annabi ya ce me halakar da kai ya ce wallahi an samu kuskure na sadu da iyalina da rana cikin watan azumi manzo Allah ya ce ka kwantar da hankalinka ya ce ka je ka yanta baiwa kawai ya ce ba inda baiwa to baiwa annabi ya ce je ya yanta to baiwan nan ba munafika ko kafira ko fajira ba a'a wato baiwa mumina ake nufi ya ce shi ba da baiwa saboda yanzu idan aka ce ana sai da mutane a matsayin bayi kana ganin miliyan nawa za a sai dan adam ai miliyoyin da yawa ya ce ba yi da wannan sai manzo Allah ya ce to tun da babu wannan ya ce to ka je ka yi azumi wato 60 wata biyu a jere ya ce wai ya ce ai yadda nake din nan wato kaman bai da lafiya ba zai iya jera wata biyu yana yin azumi ba annabi ya ce ka je ka ciyar da miskinai 60 yace ai wallahi ma baina labatai ha tsakanin duwatsun Madina duk garin Madina ba talaka kamana annabi yace daman an kawo ko wani dabinon da aka kawo yace a baki yaje ya ciya wannan yana daga cikin ka'idan shugabanci in kana fama da talauci je ka samu mai angonku Allah ya kauta. Na'am. Wallazina yuzahiruna min nisa'ihim. Lalle wadanda suke yin zihari da matayensu. Kuma ya'uduna lima qalu. Sa'annan su janye maganan da suka faɗa na zihari. Tunda baki ya kwace an samu kuskure. To Allah ta'ala ya ce fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa. To dole su yanka baiwa tun kafin su ci gaba da saduwa da iyalin nasu wannan ita ce ka'ida saboda haka ba zai ci gaba da zamantakewan aure da matarsa ba sai ya yanta baiwa zalikum tuwazuna bi wannan duk ana muku wa'azi ne domin ku shiga taitayinku a cikin al'amarin aure da zamantakewan aure a yi takatsantsan a bi dokokin Allah banda ganganci banda gwada gadara balle kuma a ce za a yi farna shine zalikum tuwazuna bi wannan shine wancanin ku ana muku wa'azi da shi wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah ta'ala masani ne ga abin da kuke aikatawa saboda haka in kai abu waye baka fito fili ka bayyana ba Allah ya sani in kai munafinci ko kai gangance Allah ya sani in kana da gaskiya Allah tabaraka ta'ala ya sani to kai taka banban a zaman takewan aure ba hauka bane akwai tsari na musulunci a kiyaye tsare-tsaren musulunci to idan mutum bai samu baiwa ba baya da hali baya da karfi baya da kudin da zai sai baiwa ya yanta sai Allah ya ce faman lam yajid
faqiyam samurai mutatabi'aini min qabli an yatamassa فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ دُوَنْدَ بِيْسَامُ بَيْ وَنْدَ ذِي أَنْكَ تَبَى سَبُوْدَ بِهَارٍ دَيَيِ na kwatanta matarsa da mahaifiyarsa to fa fiya mushaharain mutatabi'ain to dole azumin watanni biyu jere ko ka fara farkon wata ko a tsakiyar wata duk wanda ka fara daidai ne sai dai ka sani in ka fara a tsakiyar wata za ka yi lissafin kwanaki ne mafi kwanciyar hankali shine 30-30 so biyu sai ka yi kwanaki 60 amma da yake shaharain mutatabi'ain idan ganin wata ya tabbata a yau waki gari ka dauki azumi sai aka yi kwana 29 sai aka ce dai watan ya kama to kaga ka samu ragowan guda dai ka samu sauki Allah ba zai kama ka ba idan watan farko ya 29 na biyu ma yayi 29 to kaga kai 58 kenan ka samu ragowan guda biyu tunda Allah ya ce fa siyamu shaharaini mutatabi'aini kuma ka'ida ce sai an yi mutatabi'aini ba a yi wata daya a huta sannan daga baya zuwa yi wata daya yasa mai ciwon kwalsa ba zai iya ba dama abin da yasa ka bada wannan option an bayar ne sai ka zaba tunda Allah ta'ala ya san akwai masu lalura akwai wanda suke fama da kwalsa azumin wata ramadana ma ba sa iya yi zaka ga mutum gakin nan yana da girman sa gidigir amma yana fama da kwalsa da rana ko da hantsi zai ci abinci akwai ma wanda aka ce suna cin abinci wa yance kada su koshi karfe 9 zai ci abinci karfe 12 zai ci abinci karfe 3 zai ci abinci karfe 4 na yamma ko karfe 5 zai ci abinci sannan karfe 8 ko na 9 na dare zai ci abinci in ya tashi ma 12 zai ci abinci da asuba ma zai ci abinci kun ga wannan ulcer ba mamaki za a ce chronic ne to tun da gaki a zahirance ya gwada haka ko ta ramalana ne to ba yadda mutum ya iya in yana tsammanin zai warke ya bari sai ya warke sai ya biya idan ba ya tsammanin zai warke likita ya tabbatar masa da haka to shikenan sai a bada ciyarwa wannan matsayin azumin mai chronic din ulcer da mai cuta wanda ta hana shi yin azumi kuma ba a tsammanin warkewa to ɗaya yake da tsofi waɗanda sun riga sun gama ba za su iya yin azumi ba hukuncin su ɗaya ne to kun ga wanda yake da ulcer ba zai yi azumin watanni biyu jere ba kuma ka'ida sai kai watanni biyu jere yadda Allah ya ce fa siyamu shaharaini mutatabi'aini har ma da wajen kisan kai da ainihin wajen wato kafara na watan ramalana to fa idan mutum ya tsinka da gangan to duk azumin da ya ba ya rushe amma mace tana cikin jinin al'ada tana cikin azumi irin wannan sai jinin al'ada ya same ta saboda ta yi kisan kai ko ta karya azuminta da gangan tunda maganan zihari malamai da yawa suna ce ba nata bane namiji shi yake zihari ta yi azumi kaman guda 40 sai jinin al'ada ya zo ya kwana 5 to kwana 5 din nan ba za ta yi azumi ba yana daukewa sai ta ci gaba da yi duk mutumin da tafiya ta kama shi ya zama dole shi ma zai sha ruwa ko rashin lafiya zai sha ruwa kuma Allah yana gani shi yasa a can baya ka ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai masani ne ga abinda kuke aikatawa yasa in kana da gaskiya Allah ya sani in kai munafiki ne dan ciwatuwa Allah ya sani in mutum yana da lalura musulunci ya sassauta masa ba a ce ka kake kanka ba, wala tattulu an fusa ku, ba a ce ka takura kanka ba, in ka tsananta to ba za ka iya kai labari ba. To don haka azumin watanni biyu ake yi a jere, min kabli an yata ma safe sake maimaitawa ya ce ba zai sadu da iyalin ba, ba zai ci gaba da mu'amalan aure da matarsa da ya zihari da ita ba, sai ya yi azumin watanni biyu jere. Kun ga wajen ƴanta baiwa ya ce min kabli an yata ma sa, sannan wajen azumin watanni biyu jere ya ce min kabli an yata ma sa, amma a gaba wajen fiyar da miskinai bai ce min kabli an yata ma sa ba, sai malamai suka ce shi ma za a yi takadiri min kabli an yata ma sa. An yata ma sa ɗin nan kuma ana nufin dukansu biyu ne, sai dai mafiya yawan wajen fassara ana ce kafin, tunda ana gani shi ne oga kwata-kwata. Amma min kabli an yata ma sa kafin su biyu ɗin nan su ci gaba da mu'amalan aure. To akwai azumin watanni biyu jere idan babu bai wanda za a ƴanta ta. Faman lam yastati, to wanda ba zai iya azumin watanni biyu jere ba fa, Allah ta'ala ya ce fa it'amu 60 miskina, to sai a ciyar da miskinai 60. To shi bambanci da wancan an ce a jere dole, wajen ƴanta baiwa kuma lokaci guda ne za ka yi kwaf, mun ba za ka iya raba baiwan ba, ko ba ka bane. To amma wajen ciyar da miskinai fa za ka iya ciyar da 20, sannan daga baya ka yi mu 20, sannan daga baya ka yi wa 20, sannan daga baya shikenan, ko ka yi 10-10. Idan lokacin akwai wadata ma kafin ka samu mutane 60 mabukata yana da wahala. Zamanin Umar bin Abdulaziz khalifa, mutum zai yi yawo da kuɗi yana neman mai karɓan sadaka amma ba zai samu ba. Misali, za a samu mutum zai yi tafiya tun daga gabar zai je har yamma, tun daga Maiduguri har Lagos, ba wanda zai tare shi a hanya ko yana tare da dabbobinsa ba mai sace masa ko daya, saboda tsaban zaman lafiya ga adalci ya mamaye ko ina. Yanzu a cikin gidanka ma sace ka za a yi, a cikin gidanka ma sace ka za a yi, kuma duk inda ka ɓoye kuɗi wani sai ya je ya saka. Amma in ba zamanin annabi ba da zamanin khalifofi a ce wai mutum zai zo da sadakansa ya ajiye a masallaci, wanda ya zo ya gani yana bukata zai ɗauka, wanda ba ya bukata wucewa zai yi abinsa. Kuna gani yanzu ake sace takalman mutane ma? Ka san ko hularka ce mai tsada ka zo ka ajiye ta, ka kama hanya ka je alwala ko da agogo ko mai, in ka dawo ba za ka samu ba. To ko kai ɗin ne aka ce kana da tsada, idan aka kai wa masu kidnapping ko masu menene kana da tsada, in dai ba za ka iya faɗa ba wani zai sace ka gaba ɗaya kai ka, domin a baki kuɗi ƙwarai da gaske. Abin da yake faruwa a yanzu kenan. Amma zamanin sahabbai da zamanin annabi an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya sa mu dace. Fa it'amu 60 miskina, a ciyar da miskinai 60, a ba su abinci kowa ya ci ya ƙoshe. Walansu suna kwatantawa ana ce mafi, to mafi sauki dai mu ce kamar garin kwaki gwangwani nawa, ai yana da kumburi, gwangwani ɗaya ishi kato ko? Sai gwangwani nawa? Gwangwani biyu garin kwaki wanda za a jika mai yiwuwa a sanya masa suga, a samu gyaɗa, a ɓarza, a zuba a ciki, a samu madara na gari, a sake zubawa a gauraya a baki ta. Kaga yin abincin mutane ne, don abincin mutane wani ɓangare ne. Ko kuma a samu garin kwakin a jika shi ba ruwa-ruwa ba, sa'annan a samu karago lafiyayye a zuba, a samu timatir da attaruhu da tattasai da albasa, sannan a zuba, sannan a samu bushashen kifi a ɓarza a kai. Wannan abinci ne mafi karanci kenan. Fa it'amu 60 miskina, in aka samu miskinai guda 60 aka ciyar da su shikenan. Kaga ba za mu ce tuwo da miya ba. Tuwo da miya wannan akwai a gidan kowa, wani ma in ya zo ba zai ci ba, wani in ya zo ba zai cika cikinsa ba. To ka yi it'amu 60 miskina, amma in ka musu lafiyayyen abinci, lafiyayyen abinci kowane kwano akwai cinyan kaza a ciki. To kaga kowa zai ci, za ka samu adadin 60, har ma in ka samu ƙari kaga ka huta. Zalika litu'minu billahi wa rasuli, waɗannan ka'idodi na zihari Allah ya giddaya muku ne domin ku ƙara imani da Allah da manzonsa watilka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah saboda haka ku mazaje ku yi kokari ku kiyaye dokokin Allah walil kafirina azabun alim kafirai waɗanda suka yi tawaye wa dokokin Allah da ire-iren waɗannan tsare-tsare na Allah a wajen auratayya to lalle suna da azaba mai raɗaɗi ranar takin alkiyama sune wanda Allah ya ambace su a dunkule yace innal ladina yuhatuna Allah wa rasula wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa dai dai Allah ba mu mada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.